sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fata an wuni lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Laraba, shi daga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
To baba, sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gabza fada a yau Laraba a zirin Gaza, yayin da yakin ke kara takurawa Falastinawa farar hula da ke gwagwarmayar neman matsuguni da agajin jinkai. A yau Laraba ake sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci wani taron shugabannin manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Kungiyoyin 'yan tawayen Afghanistan biyu sun yi ikirarin kashe jami'an Taliban da sojoji akalla 50 a cikin watan Nuwamban da ya gabata.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Niger da Mali sun tsinke hudun sassaucin haraji da suka kulla da Faransa, wanda aka rabta bawa hannu sama da shekaru 50 da suka gabata.
Kamar yadda kowace kasa take biyan harajin ta, masana'antunsu suke biya a kasar Niger, su ma ya kamata a ce Faransa ta biya haraji a cikin kasar Niger.
Haka zalika za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a tabakin ministan tsaro ya nuna alhini akan harin kuskuren jefa bam da sojojin kasar suka yi.
Dukan kasa yana musu yaje, yana tallati kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan kasa ta mu mai alfarma ba.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ba muna tafi da shirin Arewa a yau na Nasara da Malik Kaya, wanda shirin a yau zai duba bukatar yin bincike akan halin da rundunar sojin kasar suka kai da jirgi mara matuki, inda aka sanya fadawa masu halartar taron Maulidi a tudun biri da ke yankin Igabi a jihar Kaduna. Akwai kuma sakonni da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma kafin nan, sai kun sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gabza fada a yau Laraba a zirin Gaza, yayin da yakin ke kara takurawa Falastinawa farar hula da ke kara fuskantar wahala wajen samun matsuguni da agajin jinkai. Rundunar sojin Isra'ila ta fada a yau Laraba cewa ta kai harhare ta sama akan wurare kusan 250 a yankin zirin Gaza a jiya Talata. Majalisar Dinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa ruwan bama-baman da Isra'ila ke yi a Gaza sun karu tun daga ranar Litinin da yamma, ana kuma gubza kazaman fada ta kasa. Haka zalika, mayakan Falastina sun zafafa harba makaman roka ta wuraren Isra'ila. Jama'an sojan Isra'ila sun ce da karansu na kewaye birnin Khan Yunis da ke kudancin kasar, wato birni na biyu mafi girma a Gaza. A yau Laraba ake sa ran shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron shugabannin manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Zelensky zai samu damar yi wa shugabannin bayani akan halin da ake ciki a Ukraine kusan shekaru biyu bayan fara mamayar Russia, lamarin da ya sa kasashe da dama suka tallafa wa Ukraine din da agajin soja da na jinkai. Taron na yau Laraba na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Zelensky ya soke wata ganawa ta bidiyo da ya kamata ya yi da 'yan majalisar dattawan Amurka, inda aka sa ran zai nemi ci gaban tallafin soja daga Amurka. Zelensky ba zai iya kasancewa da mu ba a zaman da zamu yi, wani abu ya faru gab da fara zaman, abinda shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya faɗa a wani taron manema labarai kenan. Kungiyoyin 'yan tawayen Afghanistan biyu, waɗanda galibin su tsofaffin jami'an gwamnati da na soja ne, sun yi ikirarin kashe jami'an Taliban da sojoji akalla 50 a cikin watan Nuwamba. Rikicin 'yan tawayen na Saraka Nuke ya fi yawa a arewaci da arewa maso gabashin ƙasar, inda Taliban ta fuskanci tarjiya sosai a lokacin mulkinta na baya, wato daga 1996 zuwa 2001. A cikin wata takaitacciyar sanarwa a harshen Dari da Turanci da aka wallafa a shafin X, kungiyoyin 'yan tawayen AFF da NRF sun yi ikirarin mayakan su sun kai harhare kan shingayen binciken 'yan Taliban da sansanonin soja, har ma da manyan tituna. kafofin yada labaran Afghanistan sun fuskanci kalubale a karkashin gwamnatin Taliban lamarin da yasa samun sahihin bayani da tabbatar da ikirarin da kungiyoyin mayakan suka yi ya zama da wahala to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC
anjima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan jamhuriyar Niger da kasar Mali sun bada sanarwar tsinke hulɗar sassaucin haraji da suka kulla da kasar Faransa a karkashin wasu yarjejeniyoyi da aka rattaba wa hannu yau shekaru sama da 50 kenan da suka gabata kasashe biyu dake takun saka da kasar wadda ta yi musu mulkin kai sun ce sun gano cewa suna tafka asaran makudan kudaden haraji a dalilin wannan yarjejeniya ga dai Sulaiman Muni Barba da ƙarin bayani a wannan rahoto
Lura da abinda aka kira take-taken da Faransa ta sa gaba a yankurin haddasa tarnaki wa kasar Niger da kasar Mali yasa gwamnatocin rikon kwaryar kasashen biyu yanke shawarar dakatar da sassaucin harajin da suka shafa gomman shekaru suna yi wa kasar ta Faransa a karkashin yarjejeniyar da ke cewa kamfanonin da ke zauna a waɗannan kasashe ba za su biya ko tamma ba na haraji abinda babban maga takarran kungiyar ma'aikatan haraji ta Sinayi Musa Umaru yace yayi daidai
tunda sun san da mu kasar Niger bamu da masana'antu can kasar Faransa sai suka ce to su wanda ke aiki nan a kasar Niger su biya harajin su can Faransa mu kuma kowa ya sani da babu masana'antu namu sosai yawa a cikin kasar Faransa kenan sun yi kwaro mu bisa ga gargajiya da akai don ka yanzu shine muka ce wannan ba mu yarda da shi ba kamar yanda kowace kasa take biyan harajin ta masana'antun su suke biya a kasar Niger su ma ya kamata a ce Faransa ta biya haraji a cikin kasar Niger ina jinji na mawan ga sojoji da suka yi ga aiki ya kwatanta da suna kishin kasar Niger
matakin wanda zai fara aiki a nan gaba bayan watanni uku abu ne da ake ganin zai taimaka sosai wajen samar da kudaden shiga a aljihun gwamnatocin kowace daga cikin waɗannan kasashe
kasar Niger za ta samu kudade sosai ma tunda in kai da sai yanzu in aka dauke kaman ma'aikatan Faransa wanda ke nan kasar mu ta Niger ba su biyan ko dala ma'aikata alhamdulillah mu da kanmu ma muna biyan haraji tunda akwai abin da ake hidda mu cikin albashin mu a zuba mu gwamnati to kowace kasa tana biya amma Faransa ba ta biya yanzu alhamdulillah tunda za su biya lahun su kenan in mutum yana so ya zauna cikin kasar Niger ya aiki dole ya zauna ya biya haraji
dama dai tun a ranakun farkon takaddamar da ta taso a tsakanin hukumomin mulkin sojan Niger da hukumomin Faransa a nan cikin gida wasu daga cikin yan kasuwa kamar su Jamil Ibrahim suka shiga yunkurin ankarar da mahukunta cewa lokaci yayi da za a soma tatsar kudaden haraji daga kamfanonin Faransa
kamfani inda na Faransa na to ya kamata haraji ya shi biya shi nan inda shike aiki amma wanda ba su biya ba muna fatan za a bincika ko na shekara nawa na su biya shi in suna so su ci gaba da aiki in ba su so kuma su kwashe su tattara su ke su dama bai amfani kasar ba dan haka mu muna goyen baya 100% a hana ma duk wani kamfani gudanar da aikin shi cikin kasashen mu tanke ba zai zuba ma kasa harajin da ya dace
sanarwar gwamnatin rikon kwaryar Niger da ta Mali ta jaddada cewa kasashen biyu sun jinginu da sharuɗan da ke kunshe a yarjejeniyar birnin Vienna ta 1969 wacce ke cewa tsarin hulɗar kasashe abu ne da ya tanadin cewa kowace kasa na da cikakken yancin daukar matsayin da ya dace dangance da abin da take ganin shine mafi a'ala wajen kare muradunta da na al'ummarta gawa yanzu ba wani martani daga gwamnatin Faransa akan wannan sabon mataki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da X da kuma Instagram yanzu ko ga Maryam da ci gaban labaran duniya
Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya umarci kamfanonin mai gas da na haƙo ma'adanai mallakar gwamnatin kasar da su fara aiki ba tare da bata lokaci ba a wani yanki mai fadi da ke karkashin ikon gaya na makwabciyar kasar A jiya Talata ne Maduro ya bada umarnin kwanaki biyu bayan da 'yan Venezuela suka kada kura'a raba gardama da gagarumin rinjaye don amincewa da haɗa yankin Essequibo mai faɗin murabba'in kilomita 160 da ƙasar. Maduro ya umarci babban kamfanin man kasar na PDVSA da kamfanin hakar ma'adinai na CVG da su bude rassa a yankin don yin aiki. Ya kuma ce zai gabatar da wata doka a majalisar dokokin kasar da za ta ayyana yankin a matsayin bangaren kasar Venezuela a hukumance. Da dadewa dai Venezuela ke ikirarin yankin Essequibo yankin kasar ta ne duk da cewa wato duk da hukuncin da wata kotu ta kasa da kasa ta yanki a 1899 da ta sa yankin a cikin iyakokin Guyana. A yau Laraba ɗan sanda a Philippines sun bayyana sunayen wasu ƴan kasar biyu mambobin wata kungiya mai goyon bayan ƴan ta'addan IS a matsayin waɗanda ake zargi da kai wani mummunan harin bom akan taron sujadar mabiya 100 ka Katolika a kudancin kasar dake fama da tashin tashina. Mutane hudu ne suka mutu yayin da wasu 50 suka jakkata sakamakon harin na ranar Lahadin da ta gabata akan masu ibadar da suka taru a wani ɗakin motsa jiki na jami'a a birnin Marawi. Birnin da yafi yawan al'ummar musulmi a kasar wanda ƴan bandaga suka yi wa kawanya a shekarar 2017. Kungiyar IS ta dauki alhakin kai harin bom din wanda shugaba Ferdinand Marcos ya dora alhakinsa akan ƴan ta'addan kasashen ƙetare. Ƴan sandan sun ce a baya sun bi wasu mutane hudu dake da alaka da harin wanda rundunar ƴan sandan ta ce ta yi wani ramuwar gayya ne saboda matakan da suke dauka kan kungiyoyin mayaka a yankin.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla a daidai lokacin da Hafsan sojojin Najeriya ya kai ziyarar jaji a ƙauyen Tudunbiri bisa ga kuskuren jefa bom wanda sojojin kasar suka yi da ya hallaka gomman mutane masu halartar taron Maulidi. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya nuna alhini kamar yadda za a ji a hirar da Umar Faruk Musa ya yi da babban ministan ma'aikatar tsaron Najeriya Alhaji Badar Abubakar.
Kamar yadda ka sani sojojinmu suna ta kokarin wannan aiki na tsaro kuma aka samu wannan kuskure ya fada ga kan al'umma. Mun kafa bincike sosai na gano menene ya faru kuma domin a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa. Za mu kawo masana sosai da za su duba su ga menene ya faru kuma ya za a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa. Kuma kamar yadda kuka ji gwamnatin Kaduna da mu ana ta maganganu yadda za a kula da marasa lafiya da kuma yadda za a duba yadda za a yi diyar wa'anda suka rasu domin a samu mu sauki. Allah ya ji kansu, Allah ya sa su huta, Allah ya rahamshe su. Wajen bautar Allah, wajen maulidi suka rasu, Allah ya gafarta musu. Lalle abin ya taba zukatanmu, ya taba zukatan gwamnati kuma shugaban kasa yana musu jaje, yana ta'annati kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan kasa tamu mai alfarma ba.
Amma a shekarun baya an sha samun irin wannan haɗurran.
Kamar an samu a Nasarawa da Borno kuma an yi bincike haka kuma an dauki matakai. To ka san yanda aiki yake haka lamarin yake wani lokaci sai kaga an sami matsala ba haka dai ana bi yau a magance ta gobe ta faru a magance wata da in Allah ya yarda za a yi maganin ta baki ɗaya yanda ba za ta sake faruwa ba insha Allah.
To a daidai lokacin da ake fatar za ku yi adalci wurin tabbatar da diya ta kai ga waɗanda abun ya shafa akwai waɗansu sababbin matakai da za a ɗauka domin wato ƙara tabbatar da an kakkaɓe ƴan ta'addan da tun farko su ne ke zama sanadin waɗannan masifun da ke faɗawa al'umma musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya inda matsalar nan kamar bunƙasa take yi.
Abin da muke fata shine za mu ci gaba da aiki tukuru. To amma abin da muke roƙo shine jama'a akan wannan abin da ya faru a barwa Allah lamari, a yi kokari, a yi ta'addu'a Allah ya kare na gaba kuma mu za mu bincike domin yanzu idan muka ci gaba da cicciken sojojin akan wannan lamari zai zama gwiwa su ta yi sanyi akan wannan al'amari. Mu dai mun tabbatar muku a matsayi na shugabanni ba za mu bar wannan abu ya wuce haka ba sai mun bincika mun ga me ya faru idan da sakaci kuma za mu hukunta sakacin da aka yi.
Tunda akwai makamai da kuma hikimomi na zamani da ake jihoba mabammai ba tare da mutum ya je shi da kansa wato ta jirage masu tuka kansu shin ana amfani da irin wannan hikimomi wurin yaki da yan ta'addan nan a daba-daba da aka sani a sassa daban-daban na kasar Najeriya kuwa
jirgin da rahoton farko da aka gaya mana cewa jirgin da ya yi wannan aikin jirgi ne mai tuka kansa akwai wayannan hikimomi kuma akwai kimiyya da yawa yanzu a hannunmu na aikin wannan sosai ita za mu tantance mu ga a wannan lamarin menene ya faru ya kai aka sami wannan ahasi da yadda Allah kuma za mu fito rahoto da kowa zai gamsu da abin da ya faru kuma idan da ganganci a ciki za a ga abin da za mu yi insha Allah.
Babban ministan tsaron Najeriya Alhaji Badar Abubakar kenan a hirarsa da Umar Faruk Musa. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirin mu na gaba.
Domin ƙarewa da harbisi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shirin na Arewa a yau wanda yake duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu.
Muna kuma fatan ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta dauki mataki akai. Wannan abu ya fara wuce gona da iri. An kashe mutane a Madimuri aka ce kuskure ne. An kashe mutane a Kaduna ta sama nan ma aka ce kuskure ne. An sake kashe waɗansu ma ta sama a wayan Nasarawa. Nan ma an ce kuskure ne kuma babu wanda aka hukunta zamanin Buhari da hukunta kowa da wani abu ya ci gaba a zamanin Bola Ahmed Tinubu wannan abu bai yi kyau ba bai dace ba bai cancanta a ce kuma ya tafi a banza ba.
Muhammad Ibrahim Gamawa na zauren masu sharhi kan lamuran yau da kullum na Arewa. Sabon shirin Arewa a yau zai duba bukatar yin bincike kan harin da rundunar soja ta kai da jirgi marar matuki inda aka sanya fadawa masu maulidi a jihar Kaduna. Rundunar da ke aiki da yaki da barayin daji a yankin Arewa maso yamma ta bayyana cewa kuskure aka samu lamarin ya shafi waɗanda ba su da laifin komai. Shi kansa babban hausan sojojin ƙasa, Laftanar Janar Taurit Dagbaja ya halarci jana'izan marigayen. Fadar Aso Rock ta ba da tabbacin cewa shugaba Bola Tinubu zai tabbatar an hukunta duk waɗanda aka samu da sakaci a raka samu yanayin mai ban takaici da tausayi.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi.
Kungiyar Ansaruddin Tijjaniya da ke zama babbar kungiyar 'yan Tijjaniya da ke gudanar da maulidi ta buƙaci ƙaddamar da bincike na haƙiƙa da kuma biyan diyya. Da yake magana madadin jagoran kungiyar Khalifa Sunusi Lamido Sunusi, sakataren kungiyar Alkasim Yahaya Yawuri ya karfafa fatar daukar matakan da suka dace na bin kadun waɗanda aka sanya shafa.
Muna miƙa ta'aziyyarmu da dindin masoya da kuma almajiran Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da kuma dukkanin kungiyar jam'iyyar Ansaruddin Tijjaniya a Najeriya da duniya baki ɗaya da sauran 'yan uwanmu da kuma sauran iyalan waɗannan mutane da wannan itilayi ya auka ma wannan kisan da sojoji suka yi duk da sun ce sun yi a bisa kuskure a ƙauyen Tudun Biri da ke Afaka Ward Rigasa District a Ijabi Local Government. Wannan abin ya faru ƴan uwa suna taron girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba wani abu kawai wannan abin ya auka musu aka shahadantar da su. Ala kulli halin muna mai da al'amari zuwa ga Allah kuma muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a dukkan hali. Muna kira ga gwamnatin tarayya da kuma rundunar sojoji cewa lallai wannan al'amari abin nazari ne kuma abin ƙara dubawa ne domin akwai abin da ake cewa intelligence gathering to ya kamata dukkanin abin da ya kamata a auka ma na operation to ya kamata a ce akwai cikakken ilimi kan inda ya kamata a je musamman abin da ya ta'allaku da rayukan al'umma irin wannan. Wannan abin yana neman cikakken bincike a gano shin ina miskila yake sannan kuma iyalan waɗannan da aka shahadantar mu sani suna da yaya suna da mata suna da uwaye suna da ƴan uwa waɗanda ke suna rayuwa ne kan waɗannan saboda haka abubuwa sun shafa ruwa gwamnati ta ce za ta tsaya za ta duba za biya diyan su to a wannan lokaci gaskiya muna kira da babban murya cewa duk da yake mun ga kokarin da aka yi gwamnatin Kaduna ta kira mataimakiyar gwamna ta yi mitin da dukkan nan shagabannin addini da wanda ke yan musulma a ciki da kuma sarakunoni da sauransu kan ganin cewa lalle gwamnati suna tsaye kuma mai girma gwamnatin Kaduna ya ta cewa ya magana cewa lalle yana tsaye ka al'amarin nan kuma insha Allah gwamnati za ta ga dukkanin abin da ya kamata a yi an yi to muna kira dai da babban murya da gwamnatin da kuma gwamnatin tarayya da kuma dukkanin wanda wannan abin ya shafa lalle a wannan lokaci ba za mu kyale ba lalle sai mun ga an biya diya wanda ya cancanci wannan abu sakamako da aka musu wanda aka cutar to ya kamata a rama mishi gurgurun cutar da aka mishi duk da yake mun san rama irin wayannan abubuwan sakawa saboda an rasa rayuwa ba za a iya ba sai sai Allah ya ce wanda ya hakuri madalla da ladan ya hakuri saboda haka muna jajantawa ga dukkanin yan uwa ko muna ga yan uwa su yi hakuri dama mu an san da masu hakuri kuma abin da zamu musu ma sai mu musu mauna saboda mutum an shahadantar da shi yana kan abin da yake so wato annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka wurin maulidin manzon Allah ne saboda haka wannan ya isa alfahari kuma ya ishe tabbatar da shi da su cewa su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna ƙara bada hakuri ga ɗan uwan su da kuma sauran ƴan uwa baki daya cewa mu maida al'amarin mu zuwa ga Allah kuma lalle Allah zai muna mafita lalle dole ne gwamnati ta yi gaggawan daukan mataki kamar yadda ta dauka yanzu kan duba lafiyar wayanda abin ya shafa ba su riga sun wayanda ba su mutu ba saboda haka lalle ga wannan al'amari to yana son lalle kyakkyawan daukan mataki da gwamnati za ta dauka wanda duniya za ta shaida lalle a dauki mataki to in ba irin wannan matakin ba gaskiya zukatan mu ba za su hakura ba da irin wayannan abubuwan da ake nasarori saboda haka Allah ya karbi shahadar su Allah ya sa aljanna ta fi dausa ta ce makoman su kuma Allah ya yafe musu kuma Allah ya ba mu hakuri baki daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
da yake magana mai taimaka shugaba Tinubukar labaru Abdulaziz Abdulaziz ya ce shugaban ya nuna damuwa ainun kan asarar rayukan
shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya hanye shi ta dawowa gida Najeriya daga kasar haɗaɗɗen daular Larabawa bayan samun wannan mummunan labari na wannan iftila'i da ya faru ya nuna bacin ransa matuƙa da gaske da kuma bakin ciki garin wannan al'amari da ya faru ya kai ga rasuwar mutane da dama a kokarin da su jami'an tsaro suke yi na ganin cewa sun ci gaba da yaƙi da 'yan ta'adda da masu tada sauran matsayi waɗanda a halin wannan aiki ne Allah ya kawo wannan tsautsayi wanda yake mai matukar tada hankali shugaban kasa ya nuna bacin ransa ya kuma jajanta da kuma nuna alhini ga wannan al'amari tare da miƙa ta'aziyya da jaji ga iyalan waɗanda al'amarin ya shafa tare kuma da al'ummar jihar Kaduna baki daya da sauran musulmin Najeriya baya ga wannan kuma shi shugaban kasa ya kuma ba da umarnin cewa lalle a danta ce a fara bincike a zuwa bincike kwarai da gaske a ga me ya kawo wannan iftila'i wasu waye suke da alhaki idan akwai sakaci kuma suwane ne suka nuna sakaci ko kuma suwane ne suka yi abin da bai kamata su yi ba in akwai haka din domin a dauki mataki kuma insha Allah ba za a bar wannan al'amari haka ba kamar yanda a yanzu haka shugaban kasa ya ba da umarnin a ba da kulawa ta gaggawa ga waɗanda suka samu rauni sannan kuma duk waɗanda aka same su da sakaci na aiki ko kuma da wani halin ko in kula kamar ganganci insha Allah ba za a bar wannan al'amari haka ba shugaban kasa ya ba da umarni a cewa duk wanda yake da sakaci ya nuna ganganci a wannan al'amari to a tabbatar cewa an bincika an samu waɗanda suke da laifi in akwai din kuma an hukunta su amma wannan al'amari ne da za mu dube shi a matsayin wata a matsayin mu na musulmi da muka san cewa akwai kaddara da kuma iftila'i da yake iya faɗowa musulmi a kowane irin lokaci wannan al'amari ne na iftila'i wanda kamar yadda aka sani da tun shigowar wannan gwamnati ana ta kokarin ganin ya za a yi a rage ayyukan ƴan ta'adda da barayin daji da sauran masu tada ƙayar baya wanda a irin wannan yanayin aikin ne har a kokarin a gasuwa duk wani gungun ƴan ta'adda kamar yadda aka sani shi wannan ƙauye yana kusan
wuraren da suke fama da matsalolin tsaro a kokari ne na a ga cewa duk wasu masu kokarin kai hari ba a bar su ba da matsaro sun yi maganin su kafin su din su tare hankalin mutane da basu jigo basu gani ba to a irin wannan su jami'an tsaro suka je suka yi wannan mummunan kuskure wanda abu ne wanda yake da tada hankali kwarai da bacin rai duk da cewa su kansu ba da sanin su ba da tunanin hakan bane kokari ne na a ga cewa kare rayuwar mutane kuma cikin ikon Allah Allah ya kawo wannan ibtila'i amma kamar yadda nace insha Allah ana nan ana kokarin bin tsantsar a bincike kuma a tabbatar da cewa an samar da su waɗanda wannan al'amari ya shafa a adalci an kuma bibin musu haƙin su an kuma tallafi waɗanda suka samu rauni wannan insha Allah a yanzu haka an fara yi kuma in Allah ya yarda za a tabbatar da an cimma abin da shi shugaban ƙasa ya bada umarni a aiwatar.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin Arewa yau na wannan makon. Makon gobe Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka. Nasura da Malika da na shirya kuma na gabatar da shirin. Ke cewa mu zama lafiya. Assalamu alaikum.
To salaka to madalla a gaishe ka. Yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuma sauraron ka kuma da ta hanyar email.
Zamu buɗe taskar sakonnin namu da sakon haɗin gwiwa na Abubakar Yahaya Lakwaje da Balayana Yashi Lakwaje a jihar Kogi, Najeriya. Yace salamu alaikum BOA Hausa. Mun ji babban hafsan sojin Najeriya ya kaddamar da naira miliyan 10 ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a harin bom na jihar Kaduna. To ai ba nan gizo ke saka ba. Dan waɗannan kuɗaɗe ba za su dawo da rayuka ko rayuwar mamatan ba. Kana mun tabbata cikin waɗannan mamatan akwai masu miliyan ko fiye da hakan yanzu. An san sojoji da tabbatar da tsaron rayukan al'umma ba su yi kisa bisa ganganci ba. Da fata Allah ya kare na gaba. Sai kuma sakon Shehu Adamul Jau ya ce Allah ya ji kan bayan Allah da jirgin sojoji ya jefa wa bom a ƙauyen Tudun Buri da ke gaban jihar Kaduna. To amma fa mun zuba ido domin ganin an hukunta duk wani mai hannu cikin aikata wannan bahagon aiki. Domin dai shi kuskure sau ɗaya ake yin shi da zarar ya zama sau biyu to ganganci ne. Sakon haɗin gwiwa daga Sanusi Madattai da magarin Isuhu Makere Madattai Iliyasu Yakubu Digawa Yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama ya ce salam BOA Hausa. Kaddamar da tashar samar da wutar lantarki mai amfani da hasken rana kuma mafi girma a tarihin ƙasar mu jamhuriyar Nijar da gwamnatin ƙasar tamu ta yi gaskiya abin a yaba mata ne. Ganin muhimmancin wutar lantarki a al'amuranmu na yau da kullum da fatan dai hukumomi za su yi amfani da wannan damar wajen wadata al'ummar Nijar da isasshen makamashin wutar cikin kankanin lokaci. Allah ya sa haka. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto abin da ya sauka.
To madalla a gaishe ki da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gabza fada a yau Laraba a zirin Gaza yayin da yakin ke ƙara takurawa Falasina farar hula da ke ƙara fuskantar wahala wajen samun matsuguni da agajin jinkai. Rundunar sojan Isra'ila ta faɗa a yau Laraba cewa ta kai harhare ta sama kan wurare kusan 250 a yankin zirin Gaza a jiya Talata. Majalisar Dinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa ruwan bama-baman da Isra'ila ke yi a Gaza sun ƙara tun daga ranar Litinin da yamma ana kuma gwabza ƙazamin faɗa ta ƙasa. Haka zalika mayakan Falasɗina sun zafafa harba makaman roka ta wuraren Isra'ila. A yau Laraba ake sa ran shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky zai halarci taron shugabannin manyan ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya ta bidiyo. Zelensky zai samu damar yi wa shugabannin bayani akan halin da ake ciki a Ukraine kusan shekaru biyu bayan fara mamayar Rasha, lamarin da ya sa ƙasashe da dama suka tallafa wa Ukraine ɗin da agajin soja da na jinƙai. Taron na yau Laraba na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Zelensky ya soke wata ganawa ta bidiyo da ya kamata ya yi da 'yan majalisar dattawan Amurka, inda aka sa ran zai nemi ci gaban tallafin soja daga Amurka. Ƙungiyoyin 'yan tawayen Afghanistan biyu waɗanda galibin su tsofaffin jami'an gwamnati da na soja ne sun yi kirarin kashe jami'an Taliban da sojoji akalla 50 a cikin watan Nuwamba. Rikicin 'yan tawayen na sarakar Loki ya fi yawa a arewaci da arewa maso gabashin ƙasar.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta shirya ta bada umarni da injiniyoyinmu na wannan la'asariya wato Dr. Cedric da kuma Rob McLean. Baba Yakubu Makeri ne daga dan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.